sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Talata 8 ga watan Satumbar shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da tattaunawar juna akan rigakafin cutar COVID-19. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 40 da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci. Fatan da ake da shi na disha cewa da wani sabon kuduri na tallafin coronavirus daga Washington yayin da majalisar dokoki ta dawo aiki.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗe ƴan uwansa shugabannin kasashen Afirka ta yamma da su yi takatsantsan wurin neman zarcewa akan karagar mulki. Sai dai wani masanin diplomasiya a Abuja ya ce ya kamata shugaban ya fi ba da muhimmanci ga matsalolin cikin gida.
Amma kan mai Najeriya suke damuwa da yi shi ne irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar nan da irin damuwar da mutane suke. Mutane suna ganin a ce mutum ta ba kamata ya tarin gyaran gida kafin ya fara tunanin yawa na ba waje.
An gudanar da wani gangamin zaman lafiya a Jos babban birnin jihar Filato domin cika shekaru 19 da yin wani gagarumin bore a birnin inda aka gargaɗi al'umman jihar Filato akan zaman lafiya.
Addininmu da na musulmai da kristocin ya koya mana zaman lafiya. To saboda haka waɗanda suke kawo zancen a yi fada ko kuma ana samu damuwa wannan ba addini bane.
Ali Mustafa Sokoto kuma zai shigo mana da shirinsa na saka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da tattaunawar juna akan rigakafin cutar COVID-19 a jawabansu daban-daban na bikin ranar ma'aikata. A jiya Litinin Trump ya yi ikirarin cewa dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden da Kamala Harris su hanzarta neman afuwa saboda kalamai da suka yi na nuna kin jinin rigakafi. Biden ya bayyana a jiya Litinin cewa yana sanya ga allurar rigakafin gobe ko da kuwa zai janyo ya faɗi zaɓe, amma idan ma muka samu rigakafin mai inganci mutane ba za su yarda da ita ba saboda jawaban da shugaban ƙasa ya yi ta nanatawa masu suke da kurakurai da ƙarairayi game da ƙwayar cutar sun cire wa jama'a ƙwarin gwiwa. Biden ya ce ya sha faɗan abubuwa da dama da ba gaskiya ba ne. Trump a lokacin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a North Portico da ke fadar White House ya ce saɓanin ƙarairayin siyasa duk wata rigakafi da gwamnatin tarayya ta amince da ita za ta kasance mai matukar sayi hanci da aiki sosai. ‘Yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat sun yi jawaban nasu yayin da yakin neman zaben shugaban ƙasa ya soma kankama a hutun ranar ma'aikata na shekara-shekara a lokacin da cutar COVID-19 da coronavirus ke haddasawa da ke ci gaba da kashe kusan Amurkawa 1,000 a kowace rana, a cewar wata ƙididdiga daga cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 40 da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci, a yayin da adadin mutane da ba sa samun isasshen abinci kuma mai gina jiki ya yi sama da kashi 10% daga shekarar da ta gabata. Annobar COVID-19 da ta haɗu da sauyin yanayi da kuma faɗi tashin tattalin arziki da ƙasashe da dama suke fama da shi shi ne babban abin da ya haddasa karancin abincin. Kasar Zimbabwe ce ƙasar da lamarin ya addaba, inda ake sa ran adadin mutane da suke fama da karancin abinci zai kai miliyan 8.6 zuwa ƙarshen wannan shekarar. Daraktar Hukumar Abinci ta Duniya a kudancin Afirka Lola Castro ta ce yankin ya fi fuskantar ƙalubalen sauyin yanayi. Wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun yi awon gaba da Maria Kolesnikova, memba cikin jagororin 'yan adawa a Belarus a jiya Litinin Amin. Kuma Jamus da Birtaniya sun buƙaci shugaban ƙasa Alexander Lukashenko da ya bayyana inda take. Ministan harkokin wajen kasar Jamus Heiko Maas ya yi kira da a yi bayanin inda take da kuma sakin dukkan fursunonin siyasa a Belarus a cikin wani jawabi da ma'aikatan harkokin wajen Jamus ta wallafa a shafinta na Twitter. Shi ma a wani sakon Twitter da ya wallafa ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya ce akwai matukar damuwa sosai game da jin daɗin Maria a Belarus. Dole ne gwamnatin Lukashenko ta zama ta mai da hankali wajen dawo da ita gida lafiya. Wajibi ne kuma gwamnatin ta tsagaita cin zarafin masu zanga-zanga ta saki fursunonin siyasa da kuma fara zaman tattaunawa tare da 'yan adawa. Wata da ta shaida abin da ya faru da aka bayyana da suna Anastasia ta faɗa wa shafin yanar gizo na tud.by a Belarus ya Litinin cewa ta ga wasu mutane da kayan faran hula sun tilasta wa Maria shiga wata karamar bus kana suka tafi da ita.
To madalla kafin baballe ya sake dawowa da ƙarin labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargadi ƴan uwansa shugabannin kasashen yammacin Afirka da su yi takatsantsan wurin neman zarcewa akan karagar mulki. Shugaban na Najeriya ya yi wannan gargadi ne a wurin taron wuni guda na kungiyar raya kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko kuma CEDEAO da aka yi a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar, inda aka nada shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo a matsayin sabon shugaban kungiyar ECOWAS. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Shugaba Buhari ya kuma yi gargadi akan barazanar da sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali suke yi, inda yake cewa ya goyi bayan matsayin da ECOWAS ta cimma na cewa wa'adi na shekara da aka diba musu kuma su tabbatar da farar hula ne zai jagoranci wannan gwamnatin ta riƙon ƙwarya da za a shirya zaɓe a cikin shekara ɗaya, idan dai suna so a yi musu rangwame ko sassauci akan takunkumin da kasashen Afirka a yanzu suka kakaba mu kasar. Dangane da wa'annan muhimman batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari, na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amura kuma shugaban cibiyar wanzar da demokradiyya a Najeriya, Farfesa Jibril Ibrahim, domin in ji matsayinsa ko fahimtarsa akan wannan jawabi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, inda yake cewa
yanzu kasashe da dama a Afirka ta yamma shugabanninsu sun fito sun ce za su yi tazarci. Domin haka da ya samu ya yi kokari ya fito ya gaya musu kirkiri cewa bai kamata su ci gaba da wannan buri nasu ba, ya yi magana mai ma'ana.
Maganar wa'adi na shekara ɗaya da ECOWAS ɗin ta ɗiba wa kasar Mali cewa sojoji su miƙa mulki ga farar hula a shekara ɗaya kuma bisa ga jagorancin farar hula a matsayin jagoran gwamnatin wucin gadin, kana ganin wannan zai iya tasiri ganin lalurar da kasar ke fama da ita a zahiri?
Watakila ba zai tasiri ba, dalili shi ne su mutanen Mali suna ganin kamar ECOWAS ba ta da wani amfani a gwagwarmayar da suke yi. Dalili shi ne da su suka fito suka ce tubar ɗayan shugaba Abubakar Keitel dole ya sauka, ECOWAS ta fito ciki ba su yadda ba ba zai sauka ba. To wannan sai ya raba ra'ayin ECOWAS da shugabanninta da mutanen Mali.
To amma akwai takunkumi da aka kakaba musu, wannan takunkumi a zai karya su zai hana su walwala ko?
Takunkumin ya karya su ai mu ne zamu wahala din zai karfafa ta'addanci a kasar, in kuma suka da samun karfi dukkan mu wahala zamu sha.
Profesa Jibril Ibrahim kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Ambassador Ibrahim Musule shi ma mai sharhi ne akan sha'anin diplomasiya a Najeriya, ya koyi min ƙarin haske dangane da fahimtarsa akan jawabin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya yi, inda yake nuna cewa akwai muhimmancin shi ma shugaba Buhari ya duba matsalolin da yake fama da su a cikin gida.
Mu kanmu yana jira kuma ke damuwa da yi shine irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar nan da irin damuwar da mutane suke ciki. Mutane suna ganin a ce mutum kawai kamata ya tunanin gyaran gida. Kafin ya fara tunanin yin wani abu a waje. Kuma shugabanci ma da muke da muka ɗauka akan wani cewa ku zamo ne shugabanni a barka da shugaban su wani abu kusan yanzu ya fara rawa.
Ambassador Ibrahim Musule kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Agaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya.
A jiya Litinin da ranar ɗaruruwan mutane suka tattara a wani karamin gari da ke kudancin Portland, inda suka gudanar da taron gangamin nuna goyon bayan Donald Trump. Taron yana zuwa ne sama da mako ɗaya bayan da aka harba wani mamba na kungiyar masu tsatsauran ra'ayi bayan da wani ayarin Trump ya bita cikin garin Portland. Gidan rediyon jama'a na Oregon ya ba da rahoton cewa motoci da ke ta ɗaga tutocin Trump da QAnon da kuma goyon bayan 'yan sanda sun taru a kwalejin Clark Mass da ke cikin garin Oregon. Waɗanda suka shirya taron gangamin sun ce ba su shirya shiga ƙaramar hukumar Multnomah ba, inda Portland take. Garin Oregon dai ya kai kusan kilomita 20 daga kudancin Portland. Fatan da ake da shi na dishashewa na wani sabon kuduri na tallafin coronavirus daga Washington yayin da majalisar dokoki ta dawo aiki. Tattaunawa tsakanin jagorori 'yan jam'iyyar Democrat da gwamnatin Trump ta lalace a watan da ya gabata, kuma har yanzu ba su koma kan teburin ba. Tattaunawa ta baya-bayan nan da ta hada da masu ruwa da tsaki ba ta kai ga cimma komai ba, kuma dangantaka da ta ci gaba da yin tsami a tsakanin waɗannan jagororin ta sa da wuya a cimma matsaya. Ya kamata dokar ta samar da wani zagaye na tura dala 1,200 kai tsaye zuwa ga yawancin Amurkawa, tallafawa makarantu da kananan hukumomi da kuma dawo da tallafin marasa aikin yi. Yanzu gaba ɗaya waɗannan suna cikin haɗari idan tattaunawar ta ci gaba da taɓarɓarewa. Akwai yiwuwar 'yan majalisa su bar Washington don halartar yakin neman zaɓe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyoyin farar hula a jihar Filato sun gudanar da gangamin kiran al'umma da su bada fifiko wajen fahimtar mutane a matsayinsu na bil'adama a maimakon fifita bambance-bambance da ke tsakanin su. An yi wannan gangamin zaman lafiya ne domin cika shekaru 19 da wani gagarumin bore da aka yi a Jos babban birnin jihar Filato. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A ranar 7 ga watan 9 shekara ta 2001 ne aka fara wani rikici mafi muni a garin Jos da ya yi sanadin rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi. Kan haka ne kungiyoyin farar hula a jihar Filato suka shirya gangamin don bayyana cewar lokaci ya yi da al'umma za su fahimci irin asarar da rashin zaman lafiya ya haddasa, har ya kawo ga yanayin nuna wariya da rashin yadda a tsakanin al'umma. Shugaban gamayyar kungiyoyin da ke aiwatar da ayyukan zaman lafiya a jihar Filato, Mr. Mugu Zakka Bako, ya yi bayani kan dalilin shirya tattakin.
Addininmu da na musulmai da kristocin ya koya mana zaman lafiya, to saboda haka waɗanda suke kawo zancen a yi fada ko kuma ana samu damuwa, wannan ba addini ba ne.
Shi ma Ustaz Umar Faruk Muhammad ya ce lokaci ya yi da al'umma ya kamata su gyara zamantakewarsu.
Idan mun duba kamar da Alkur'ani ya ga mana mai girma, yake ce mana lalle ne mu halice ku maza da mata, kungiyoyi daban-daban da yaruka daban-daban, ba don komai ba, don ku gane junanku, don ku yi zaman lafiya. Kuma da ƙarshe ya ce wanda Allah ya fi so shi ne inda ya fi tsoron Allah, bai ce musulmi ba ko kirista ba. To da haka ya kamata mu yi tsayin daga mu ga cewa mun ƙi yadda da wani ɓangaranci.
Maryam Mahmud Ibrahim, wacce ta ce an haife ta ne a shekara ta 2001, ta ce ta shiga harkar samar da zaman lafiya ne don ci gaba.
Abin da ya bani nake da passion din zaman lafiya saboda kar yaran da za su taso nan gaba ya zamana sun experience din abin da muka yi. Joining Niger Youth Unite shine nake ningling da Christian, nake ganin duk wani abubuwa da ake fada akan su ba haka yake ba, duk daya muke da su. So da duka addini akwai mutanen kirki, akwai wanda ba na kirki ba.
Wasu da suka kasance a wurin tattakin sun yi tsokaci.
Sunana Amina Ahmed. To abin da muke so mu cimma shine ko kai musulmi ko kai Christian, ko ma wani yare ka fito daga, ka sani cewa dan adam dinnan zaman ka matsayin ka na mutum na dan adam shine ko kafin ka fada ko ma wani yare ne ko wani addini ne.
Sunana Bashir Tunusia. Gaskiya tsawon shekaru 19 na wannan abu da ya fara jar Filato kan matasa ya waye a yanzu, domin idan muka zo ɗan ko mu matasa waɗanda ba zo wannan guri ba, mun koma za mu ƙara wayar musu da kai akan irin matsalar shiga ta tashin hankula.
Sunana Abdullatif bin Hamza. Muna kullun yaki ne da abubuwa da matasa suke shiga na fadace-fadace ko kuma tsara suka, muna faɗakar da su cewa su ne manyan gobe.
To sunana Tunusia ya fi su bide. A Christianity ba taba ganin da aka ci kashe mutum ba, kuma wannan abokanai da su musulmai ne in girma tare a unguwa daya, ba taba ganin inda aka ce bai Islam ya ci kashe mutum ba. Amma yanzu abin da muke gaya ma mutane shine ku sa kai tare mu hana wannan kashe-kashen.
Duk da shi ke an samu saukin tashi-tashin hankali a jihar Filato bayan shekaru 19, har yanzu ana samun kisan sarika noki a wasu sassa, yayin da dama da suka tsira da ransu sun rasa mahallansu da dukiyoyinsu, wasu ma suna kan gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Borno fa ya je ya kama dan sa ya ba soja mutumin Borno ya kama kanin sa ya ba sojan bisa dalilin wannan ta'addanci kuma wani information za a ba su bayan mutanen da har ƴaƴan su suke kama su ba su me suke so a yi
Borno Elders Forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta'addanci da ya addabe mu
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya a yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka fara wacce kuma ita ce ta farko daga Maiduguri jihar Borno Najeriya game da matsalar Boko Haram duk da cewa daga can abun ya samu sarsala a cikin shirin yau na kashi na biyu din ne zamu tabo batutuwan da suka shafi har da duba dalilai ko kuma ra'ayoyi game da manyan mutanen Borno da suka tattara nasu suka kwashe suka bar Maiduguri din suka koma suka zauna wurare kamar su Abuja mutane suna ganin sun yi daidai ko ba su yi daidai din bane sannan kuma meye tasirin aksarin manyan komandojin sojojin shugaban Muhammadu Buhari wanda aksarin su daga wannan bangare na arewa maso gabashin Najeriya suka fito wato tasirin su a kokarin ganin ƙarshen wannan matsala din ba ta da bata lokaci ba mai da ko wajen wakilin namu Haruna Dauda Biyu
Alamu dan Borno zan dawo gare ka akwai wannan in ka duba zaka kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su ka bada babban hafsan sojan kasa na Najeriya General Buratai da babban hafsan sojan sama na Najeriya wato Sadiq Abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu dukkansu da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro ɗan tarewa maso gabacin Najeriya ne mene ne kake ganin ke kawo tsiko na kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin Najeriya
alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutun zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takeici shine ba wai dan ma kasancewar su ƴan gurin ba ba wannan kadai ne ma yake ba mu takeici ba koda ba ƴan gurin bane a matsayin su na ƴan Najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan Najeriya a duk inda yake amma sakaci da ran mutanen Najeriya ko da yake ni su din karan kansu ma ne a yanzu ba zan iya ba su laifi 100% ba dalili ai akwai wanda ya sa su gurin idan na sa mutun aiki baya mun aikin yanda nake so me ya kamata a ce na kore shi na kawo wani kar ka manta wannan duk maganganun da ake ta yi mu daina yaudaran kanmu mu tafi kan inda point din yake shugaban kasa bai damu da ran mutane ba ana kashe ran mutane kamar tsaka ba shine a gaban sa ba wannan abun gaskiya bai kyauta mu mutanen Borno ba bai kyauta mu mutanen Najeriya ba kuma kar ya manta fa wannan abun a Borno yake tafiya amma yau fa gashi ya bar North East din ya tafi North West domin yau gashi nan a yankin Zamfara yau gashi nan a yankin Katsina yau gashi nan a Sokoto yau gashi nan Kaita har ya zo Niger ya ba bar North West din ma zo North Central to gaskiya kaga kusan in akwai wani tunani da yake da shi ma ya kamata ya farka ya gane yanda duniyan ta dosa ni abin da yake bani haushi gaskiya a game da waɗannan abubuwan kullun shine rashin fitowar gwamnatin jiha ba ita ce take da hurumin ta fito ta yaƙi ta'adda ba amma rashin jami'an gwamnatin Borno su fito su rika nuna mutanen Borno eh ga inda laifin yake saboda mu abin nan yanzu in kayan saurari commissioner gaskiya ne commissioner amma shi commissioner ya san cewa mutumin Borno fa ya je ya kama dan sa ya ba soja mutumin Borno ya kama kanin sa ya ba soja mutumin Borno ya ba bisa dalilin wannan ta'addanci maganan wai ba a ba su information suna samu information kuma ai in ka ce ba sa samu information ma kaman kusan ka karya gwamnatin ne domin a ce gwamnati da SS na abin nan da intelligence na soja da waye waye su ba su da hanyar da za su samu information din sai an ba su kuma wani information za a ba su bayan mutanen da har ƴaƴan su suke kama su ba su me suke so a yi saboda haka gaskiyar labari ni fa har yanzu ina nan babu wanda zai ya sauke ni akan wannan abin aqidar Boko Haram mummunar aqida ce to amma fa yau an kore su har sun je sun ja daga duk mutumin da yanzu in ka bi hanyar da muka sauke kasa zaka hadu da su to me yasa sojojin ba sa zuwa su sauka su je su neme su kullun sai dai a ce su ake kawo hari gaskiya wannan abun gaskiya ba abun nan bane amma mu zargin mu shine shugaban kasa bai kyauta a al'ummar Najeriya ba ko kada ya kamata ya fito ya gyara wannan abun nan din ya tsawata sojojin nan su fita su yi aiki ba su aikin gaskiya
so barin dawo gare ka Honorable Babakura Abba Jatau akwai kamar al'umman jihar Borno musamman ma manyan jihar Borno sun tattare nasu baya sun koma kamar Abuja da wasu biranen ba gani kamar za ka ga sun kamar watsi da jihar su ne sun koma wata jiha ba su zo an yaki wannan abin tare da su ba
in ka iya tunawa kamar yanzu a Borno Elders Forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta dace da ya addabe mu in ka tuna lokacin tsohon shugaban kasa da ya zo mai ya kawo ziyara zuwa Maiduguri, kasan sun fita sun fada abinda yake ciki kuma maganan farin gaskiya. Me yake
Aisha
a lokacin abinda ya ga musun ya cewa yace look irwana maganganun nakunan kuna yi ni zan yi janye sojojin mu an yi haka annan ko ba ka ba kuma kamar yadda Danbo ya fada gaskiya ne yan Borno sun bada yaran su yan Borno sun bada kuma yaran ba wai soja ma kai ba ma ISP dan jeje da su encounter da su bijilance da kana gina nan duk yan Borno ne ko ba ka ba ba wai nake wai ba a bada bayanan sirri da su meme ba yaran su bijilance jeje nan da kana gina wannan ba sirri da labarin da ba su bayarwa ba amma abun abin da yake faruwa din akwai wasu bayanai wanda ana bayarwa sai yazo ya zama wani iri idan an samu irin wannan tika so biyu so uku kaga an ka samu wannan labarin sai ka dauka wancin maka mana bayani ne ko ba ka ba to saboda haka abin da dai yanzu in ka duba ga gwamnati tana fadi tashi tana kokarin ta maida duk yan gudun hijira su koma muhallin su inda suke kamar yadda suke normal rayuwarsu da kuma duk wani matakin da ya kamata gwamnatin jihar Borno ta dauka domin a cimma wannan burin wallahi gwamnatin jihar Borno ta yi a jiya musu gini ne a je ana ba su tallafin abinci ne tallafin idan sun koma irin sana'an da za su yi ne dukkan gwamnatin Borno ta yi amma kuma ka gani in ka tuna gwamnonin jihohin arewa musu gabas da suka zo suka yi taron su a nan Maiduguri bayan sun gama wannan taron ai sun tashi sun yi tattake sun tafi gaban shugaban kasan kuma sun gaya ma shugaban kasan ga abin da ake ciki kuma ga yadda za a yi a shawo kan wannan annoban da ta addabe mu to shi shugaban kasa ya yi musu alkawari kuma yake insha Allah za a yi a ga cewa an gama wannan abun yake musamman ma jihar Borno inda abun tafi kyamare in ka duba yanzu haka kaga da adadin da jiragen sama masu na yaki da ake da su kadan ne amma zuwan sa ya kara adadin jiragen sama da ake yaki din yanzu haka ma ana jiran wasu jiragen sama su zo su shiga tsohon jiragen sama wanda ake yakin wannan da su kamar wasu suna zuwa ana jira za su zo daga Pakistan akwai wasu kuma wanda sun zo daga America kana kuma akwai saura wanda za su zo daga saura wurare to saboda haka wannan abun ya mun dade amma abinda ni dai shawara na dukkan mu ɗannan mu dukufa mu tsaya sai daka mu yi addu'a mu kai kuka mu gaban Ubangiji Subhanahu wa ta'ala don musakani akan addu'an nan insha Allah Allah zai kawo mana mafita baya ga haka kuma ba zai ke tumu ce jami'an tsaro kamar sojojin nan kamar buce ba su yin komai ba tunda muna ji muna gani su da kansu suna rasa rayukansu ka gane ba zai yi kawai don wani manufa ko wani abu ka je ka bada ranka a kashe ka ba ko ba ka ba abinda za a yi dole ne mu fahimci juna mu yi addu'a daga kan Allah ya ba su nasara kana kuma baya ga addu'a din ita gwamnatin tarayya ita mata tsaya sai daka ta ga cewa an ba su duk irin makaman da suke bukata su yi su kawo kasin wannan yaki kuma baya ga haka kuma kar a manta da hanyar lallashi kuma
na'am kamar kira ga su yan bukwaran sajiya kamar suke nan koya
insha Allah ina hanyar lallashi kike nan
Adamu Dan Borno akwai wannan batu da jama'a suka dade suna yin cewa ya kamata a ce su waɗannan manyan hafsan sojoji sun tafi hakan nan ko kuma shi shugaban kasa ya sallame su an kawo su sabbi ganin ana ganin kamar sun gaza tunda kamar har yanzu su ne kuma su ka karshen wannan lamari ba mene ne ra'ayinka game da wannan kiraye-kiraye na al'umma
wannan kiraye-kiraye mun dade dama muna yi muna daga cikin wanda muke ina daga cikin wanda muke kiraye-kirayen nan gaskiya ya kamata idan na jarraba yau ba ta yi ba mu ƙara jarraba gobe ba kullun ne zamu zauna da'iman akan mutum daya ba domin in aka samu canjin kowa zai iya zuwa da irin basirar da Allah ya bashi da irin taka rawar da zai yi dan a samu nasara to amma yau kayi ka kasa samun nasara gobe kayi ka kasa samun nasara jibi kayi ka kasa samun nasara to gaskiya yake to a ce an samu canji in dai babu wani agreement a tsakanin su wannan shine abin da muke ta duk wani mai fada aji da waɗanda suka san tsaro da waɗanda suka gajiya suka ga yau ba mutumin da baya ga shugaban kasar nan lalle waɗannan mutanen fa
a canza su a ga takun wayansu amma ya kunnan uwar shegu da shi to kaga sai mu yi tsammanin tsakanin shi da su akwai wani agreement shi yasa yake canza su yake sakaci da rayuwar mu
a kashi
eh akwai wani akwai wata yarjejeniya
a tsakanin su shugaban kasa ne su ɗan Najeriya ne shi shugaban su ne wani yarjejeniya na
kawo yarjejeniya a wannan rikici me yiwa a ni abin da nake so kar ku tsaya ku yi yakin nan ko kuma kar ku abin nan karka basu kar ya basu wani cikakken kayan yaki ni in rufa muku asiri ku ku rufa mun asiri in gama gwamnati na an tafi
malamin dan Borno ka taba wannan batu akwai kuma batun da ake yi na zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin wannan harka na yaki da wannan yan ta'addanci da ake fama da shi yasa wannan abin ya kawo karshe me ne ra'ayinka game da wannan
harka to in an fadi haka ma gaskiya ne domin babu abu mai illa mai muni irin cin hanci da rashawa domin in ka duba yau kananan sojoji da suke kasa suna korafi akan manya-manyan sunan to me ya kawo haka ba sa samu hakokin su muna ji kananan sojojin nan suna wannan bayanin to me ya kawo hakan ai cin hanci da rashawan ne so shi yasa ai muke ta tunanin cewa ya za a yi a kawar da wayannan din a kawo canji a gani din in aka kawo canji in Allah da za a samu maslaha in na duba Haruna yau bai yi ba gobe sai in duba Honorable Babakura me yiwa sai in samu bukatuna amma kullun na ce Haruna ne ko bai iya ba ko ya iya ko bai iya ba kaga ban yi wa kaina adalci ba gaskiya
Tuanan muka zo ƙarshen kashi na biyu na wannan mahawara da muke kawo muku daga Maiduguri Najeriya game da rashin tsaro a wannan fanni na Najeriya din. Idan Allah ya sa mun ga mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ita inda kuma a wannan karo za mu duba wasu abubuwa da suka shada da ra'ayin wasu da ke ganin cewa akwai wasu mutanen Borno da ba sa son a ga ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram saboda amfanin da suke samu daga ciki kamar ba da gidajen haya, samun ayyukan yi, tallace-tallace da sauran abubuwa gaskiya ne wannan al'amari zamu kuma duba matsalar wato yadda ake kallon tsundumar da shi gwamnatin jihar Borno yanzu yake yi zuwa cikin wasu wurare da ke sa yana sa rayuwarsa a cikin hatsari da kuma yadda yake tankarar sojoji akan wannan wannan abun yana yi ne da gaske ko kuma dai siyasa ce to zukan a madadin dukkan wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari din musamman su bakin namu wato commissioner Baba Kura Abajatau da kuma abokin hirarsa Malam Adamu Dan Borno da shi wakilin namu Haruna Dauda Biyu da kuma garesa Alheri Abdul ta haɗa mana shirin Nadiyu Mustapha Sokoto nake muku bankwana daga Washington DC a huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma ga babale ya dawo da labarai amma wannan karon a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da caccakar juna akan rigakafin cutar COVID-19 a jawabansu daban-daban na bikin ranar ma'aikata. A jiya Litinin Trump ya yi ikirarin cewa ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden da Kamala Harris su hanzarta neman afuwa saboda kalamai da suka yi na nuna kin jinin rigakafi. Biden ya bayyana a jiya Litinin cewa yana son ya ga allurar rigakafin gobe ko da kuwa zai janyo ya faɗi zaɓe. Amma idan ma muka samu rigakafin mai inganci mutane ba za su yarda da ita ba saboda jawaban da shugaban kasa yi ta nanatawa masu cike da kurakurai da ƙarairayi game da kwayar cutar sun cire wa jama'a ƙwarin gwiwa. Hukumar abinci ta duniya ta ce kimanin mutane miliyan 40 da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci a yayin da adadin mutane da ba sa samun isasshen abinci kuma mai gina jiki ya yi sama da kashi 10 cikin 100 daga shekarar da ta gabata. Annobar COVID-19 da ta haɗu da sauyin yanayi da kuma faɗi tashin tattalin arziki da ƙasashe da dama suke fama da shi shine babban abin da ya haddasa ƙarancin abincin. Wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun yi awon gaba da Maria Kolesnikova, memba cikin jagororin 'yan adawa a Belarus a jiya Litinin a Minsk, kuma Jamus da Birtaniya sun buƙaci shugaban ƙasa Alexander Lukashenko da ya bayyana inda take. Ministan harkokin wajen ƙasar Jamus Heiko Maas ya yi kira da a yi bayanin inda take. Da kuma sakin dukkan fursunolin siyasa a Belarus a cikin wani jawabi da ma'aikatan harkokin wajen Jamus ta wallafa a shafinta na Twitter.
Masu sauraron a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jidone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa a kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Salamu alaikum.